ɗan ƙasa da hukuma.
Wadaike ta daula kanki, kike shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranki, ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A yi zama na ƙeƙe da ƙeƙe da dume neman mulki, a fidda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren suke buƙata, wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi, saboda kaga 'yan siyasa suna da wata aƙida, za ka ga su zo da ayyuka in za ka yanci ba abu ne wanda jama'a suka cancanci suka ce shi ne buƙatarsu.
Muna da ƙarfi da ikon da za mu iya canza wannan halin da ake ciki. Mu ne iyaye, mu za mu gaya wa 'ya'yanmu abin da ya kamata su yi. Wane je ka yi rijistar zaɓe, wane ka zaɓan mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha. Mu gaya wa mazajenmu, wane ba kuɗi muke so ba, kwanciyar hankali da zaman lafiya. A matsayinka na mai gidanmu, zaɓan mana abin da ya fi alkhairi.
Yau shirin na ɗauke da tsokaci ne akan ƙulla alaƙa tsakanin 'yan siyasa da al'ummar gari a yayin neman ƙuri'a, domin kaucewa yanayin rashin cika alƙawari wanda ke haifar da tauyewar haƙoƙin jama'a bayan an kafa gwamnati a matakai daban-daban a dakace mu.
Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jawowa.
Masaurare, bayan shekaru 23 da komawa ta farkin demokaradiyya babu katsewa a Najeriya, yanayin alaƙa tsakanin 'yan ƙasa da shugabanni a ƙasar na ci gaba da samun koma baya, la'akari da ƙorafe-ƙorafen da ke fitowa daga jama'a game da al'amuran da suka shafi haƙoƙinsu a wuyan hukuma. A shekara ta 2023, wato baɗi kenan idan Allah ya kai mu, za a gudanar da babban zaben ƙasar karo na 7 tun daga shekarar 1999 da sojoji suka miƙa mulki a hannun farar hula. Daga wancan lokaci ne 'yan siyasar ke yi wa 'yan ƙasa alƙawuran kyautata rayuwa ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da tsaro da hanyoyin mota da walwala da sauran batutuwa da suka shafi rayuwar 'yan ƙasa waɗanda dokokin ƙasar suka halatta musu. Amma har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba kamar yadda ya kamata. Sai dai ƙungiyoyin ci gaban demokradiyya a Najeriya sun ce lokaci yayi da al'ummar ƙasar za su sake salon alaƙar su da 'yan siyasa, musamman masu neman riƙe madafin iko. Kwamar Abdulrazak Alƙali shine shugaban ƙungiyar Ocean da ke aikin wayar da kan jama'a game da muhimmancin demokradiyya.
To, abin da ya kamata a yi shine tunda yanzu an ƙara samun wayewa da kuma fahimta ta kanta demokradiyyar, akwai batutuwa da muke ta ƙoƙari mu a matsayinmu na ƙungiyoyi masu zaman kansu mu assasa, wanda zai ba jama'a dama a yi zama na ƙeƙe da ƙeƙe da dume neman mulki, su amfani da damarsu da tsarin mulki ya basu na tuntuɓa da yin organization, wato su haɗa kansu kamar a matsayin ƙungiya wadda take wakiltar constituency ko jiha ko ɓangare kamar region ko committee na dattawa. Ya kamata su a rinka zama da wannan 'yan takarkaru a fidda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren suke buƙata, wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi. A duba batutuwan nan a samu masu ilimi a ciki wanda su yi binkice kan menene buƙatun wannan yanki namu, saboda kaga 'yan siyasa suna da wata aƙida, za ka ga su zo da ayyuka inda suke samo su, especially su 'yan majalisa sukan zo da constituency project. Constituency project ɗin za ka ganci ba abu ne wanda aka jama'a suka cancanci suka ce shi ne buƙatarsu ba, sai dai dan shi abin da ya iya samuwa kenan, kuma wataƙila akwai buƙatarsa ma a ciki. Za ka ga an zo an kama constituency project zai inganta rayuwar al'umma ko ba zai inganta ba, amma za ka ga ya kafe aka sun kafe a kansa. To, ya kamata wannan yanayi a samu wayewa ta cewa kada a bari a rinka yin wannan, tunda dama ta kawo ayyukan nan da kasafin kuɗi da ake na constituency project ɗin nan tana nan har yanzu ba canja ta ba, amma jama'a su rinka yin samun haɗaka da masana da dattijawa da matasa na kowace al'umma, su rinka haɗa kansu a samu a fitar da wayannan batutuwa masu muhimmanci.
Haka fa, to amma wasu akan ce idan ɓera da sata ita ma daddawa na da wari, domin za a iya cewa su ma al'ummar da ake yi wa shugabanci ko jagoranci suna da nasu kuskure ko laifi la'akari da cewa sukan tinkarar mai neman ƙuri'a da wasu bukatu da suka fi ƙarfin kujerarsa ko hurumin ikonsa a ƙarshe kuma a gaza cikawa
shi kansa wansayin mai yin mulkin yakan samu karancin ilimin ya san yaya kujerarsa take me ya zai iya yi mai bai zai iya yi ba to kaga har aka samu a garin shi al'umman ma da yake wakilta su za su fi shi rashin sani ma to wannan yanayi ya kamata a ce an samu gyara irin wayannan masana na al'umma su iya taimaka al'umma su gane a ina layin ya tsaya me dan majalisar mu zai iya yi me gwamna hatta gwamna akwai abin da zai iya yi akwai abin da a hurumin gwamnatin tarayya yake sai shugaban kasa ne zai maka kamun batun tsaro to amma ba anan gida yake sakar ba su wayannan yan siyasar za su iya yin akwai mataki da za su iya hawa ko da bukata ta fita su idan jama'a sun gabatar da ita ya kasance sun mika ta hurumin da za a iya yin kuma yanci da yawa yan siyasar mu ba sa wannan sai dai kaga kudin da ya kamata a ce an kashe su wajen inganta batun ilimi ko lafiya ko wani abu dai na al'umma sai kaga an tsuwa an buge da yin empowerment an je an samu mashina ko an samu keken dinki ko na abu a zo a kashe shi wanda za a dauki hotuna na jama'a kullun shi yasa abubuwan namu ba ma samun biyan bukata
to Allah ya kyauta nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da mata ya kamata su yi na tinkarar wannan zabe na 2023 la'akari da kalubalen da suke fuskanta sanadiyar makalewar haƙoƙin su a hannun mahukunta
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba kauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin
madalla masu tsare rashin sauke nauyin da yan siyasa kan ɗauka a yayin zaɓe na mummunan tasiri akan mata da yara musamman ta fuskar ilimi da tsaro da kiwon lafiya da sauransu barista Amina Umar Hussein ta kungiyar lauyoyin mata zalla ta Najeriya ta yi tsokaci
to idan ka duba zaka ga a duk wannan tafiyar da ake gaba daya mata su suka fi shan wahala su suka fi shan samun asara to me ya kamata mi abin da ya kamata mi shine ya kamata saboda mu kalli abu guda uku na farko mu muka fi yawa ko shakka babu mun fi yawa saboda haka muna da ƙarfi da ikon da zamu iya canza wannan halin da ake ciki na biyu mu ne iyaye mu zamu ga yawa ƴaƴanmu abin da ya kamata su wani je kai register zabe wani ka zaben mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu muke da mazaje mu matan aure ne mu ga yawa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayin ka na mai gidanmu zaben mana abin da yafi alkhairi idan zamu dage mu mata mu ga yawa makotanmu mu ga yawa ƙawayenmu wallahi zamu iya canza Najeriya ta dawo Najeriya da muke mafarkinta a baya tunda shekara 30 da suka wuce bamu san wani tsoro ba bamu san sace mutane ba bamu san garkuwa da mutane ba bamu san a saka bom ya tashi ba duk bamu san komai ba muna cikin aminci yaron ka dan shekara 3-4 zai tafi makaranta kusan kilomita 1 shi kadai ya je dawo amma yanzu ba a haka saboda haka mata mu muka fi shan wahala mu muka fi yin asara mu muka fi kwasar gashin mu a hannu kuma muna da iko muna da ƙarfin da zamu iya canza wannan halin da muke ciki mu fito mu juyin juye hali mu fadakar da ƴan uwanmu mu fita mu kada ƙuri'unmu mu ga yawa ƴaƴanmu da mazajenmu da makotanmu mu zo mu zabi shugabanni na gari ba tare da duba da kowace irin jam'iyya ba ya kamata mu farka daga wannan baccin mu mata da muke ciki mu zo mu fuskanci wannan kalubalen
Amina Umar Hussein kenan sakataren rashin jihar Kano mai barin gado ta kungiyar lauyoyin mata zalla ta Najeriya yanzu haka kuma ita ce cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.